Yarjejeniyar haɗin gwiwa ce tsakanin ƙungiyar ƙasashen Turai ta European Union da kuma mambobin ƙasashen Afrika, Caribbean da Pacific. Najeriya ta rattaba hannu kan yarjejeniyar a ranar 28 ga watan Yuni na wannan shekara. Amma an fara tattaunawa kan yarjejeniyar ne a shekara 2018 a taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 73. Ƙasashen ƙungiyar EU 27 da ta ƙungiyar ƙasashen Afrika da Caribbean 79 sun rattaba hannu a garin Apia ta ƙasar Samoa a ranar 15 ga watan Nuwamba na shekara 2018. Wannan yarjejeniya tana da batutuwa 103 a ciki har da amincewa da mu'amalan mace da mace ko namiji da namiji, wanda aka fi sani da auren jinsi. To sai dai Najeriya ta daddaba hannu ne bayan nazari da tuntubar kwamiti da ma'aikatar kasafin kuɗi ta tarayya da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin ƙasashen waje da gwamnatin tarayya suka yi, inda ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta tabbatar da cewa babu ɗaya daga cikin sharuɗa 103 da suka saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar na 1999. To sai dai abin da ya ɗauki hankali shine wani rahoto da ya nuna cewa yarjejeniyar tana da wasu sharuɗa da suka tilastawa ƙasashe masu tasowa su goyi bayan al'ummar da ke mu'amala da jinsi ɗaya don samun kuɗi da sauran kayan tallafi daga mambobin ƙungiyar da suka riga suka ci gaba. To ko majalisar ƙasa tana da labarin waɗannan kuɗaɗe dalar Amurka biliyan 150 ga garaba don majalisar dattawa, kuma ɗaya cikin ƴaƴan kwamitin kasafin kuɗi Muhammad Alin Dume ya yi bayani cewa
yau ne dai na karanta a jarida ana cece kuce kuma ana kwarfe akan cewa bai kamata Najeriya da wayansu kasashen da dama tun da fari suna condemning wannan auren jinsi da sauransu nan a ce bashin da za a bayar sai an yarda da haka din mutane ba za su yi, mu ba za mu yarda ba. Kuma na farko kundin mulkin ƙasa ya tanadi cewa dole ne shugaban ƙasa ya nemi amincewa majalisa tukuna ya ɗauko wani irin bashi ko na cikin gida ko na waje.
Amma da shugaban ƙungiyar SISLAC da ke inganta ayyukan majalisu kuma babban shugaban ƙungiyar Amnesty International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani ya yi tsokaci cewa
ina ga cewa su shugabannin Najeriya yanzu ganin cewa suna da yunwar neman su ga cewa an karɓe su a duniya za su iya rattaba hannu su amfani da duk wani tsari da zai iya sa a karɓe su a waje din. To babban matsalar dai shine dole ne a yi wa 'yan ƙasa cikakken bayani akan duk wani abu da yake tafiya a kan al'amarin Najeriya da shugabannin Najeriya suke yi da 'yan Najeriya. Idan ba a yi haka ba, wannan zai ci gaba da kawo hasashe, zargi da kuma wani lokacin ma labaran ƙarya da na boge. Saboda haka dole ne gwamnatin Najeriya ta fito ta yi bayani sosai a area din da kuma ake zargin cewa za a yi wani abu da ya keta dokar tsarin Najeriya ko kuma ya keta dokar ɗan adam.
Ita ma shugabar gidauniyar kula da sha'anin harkokin mata ta Tozali, Barista Maimuna Yaya Abubakar, ta ce a duk lokacin da Najeriya za ta sa hannu a irin waɗannan yarjejeniyoyin ta riƙa lura.
Document ɗin da ta sa hannu kowa ya sani ya kunshi maganan auren jinsi, kuma duk ƙasashen da aka ba wa wannan kuɗaɗen suka yi sainin wannan agreement ɗin sai da suka san sun yadda da maganan auren jinsi. Ko da yake takardan ba wai ya fito ƙarara ya nuna akan auren jinsi ne, amma clauses ne in kai signing ka yadda da duka clauses din. So ya kamata a ce gwamnati ta yi la'akari da Najeriya ƙasa ce wanda akwai addini, akwai na musulunci, akwai na krista, kuma duka wayannan addinan da ke ƙasar nan ba wanda yake goyon bayan auren jinsi.
Gwamnatin tarayya ta fito da sanarwa mai ɗauke da sa hannun ministan watsa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris Malagi cewa babu yadda za a yi ta shiga irin wannan yarjejeniyar, saboda duk abin da za ta yi shi ne saboda al'umman ƙasar, saboda haka ba za ta yi abin da ya saba wa dokokin ƙasar ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.